بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله سادوا أولاً سافياتا أسبر شدة قوة رجب هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم ألف داري هدو دا أربعين دا هدو دي دي دا أشرين دا تقوس قوة لايا شكر الدبوبي دا أشرين دا أكو ميلادية أولنا مسلاتي من البركة مسلاتي الجمعة دار القرآن لكي ننقن يؤودا سامناكا inda muke gabatar da karatuttuka a cikin littafai na addinin musulunci. Muna fata Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci na alkhairi, ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata. Kamar yadda muka yi magana a kwanakin baya, bayan sauke ɗaya daga cikin littafai wanda muke karantawa, littafin Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin, mun san littafin kitabu tauhid wanda muka fara karatunsa. Galibi muka yi karatu a sabar da lahadi, kuma kowane littafi daban-daban, amma ƴan uwa da sun bada shawaran a san littafin allimu auladakum akhlaqar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Saboda rashin samuwar littafin da kuma yanayi yadda rayuwa ta kai mu a yau na zamantakewa tsakaninmu da ƴan uwan zamantakewanmu mata, to naga cewa ga wannan littafi na kitabu ishratin nisa na al-imam al-hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Wannan littafi ɗaya daga cikin bayan Allah da muke tare su a wannan masallaci, ya sai waɗannan littafai don yewa mahaifinsa waƙafi ya su a wannan masallaci, ya zama ladan yana zuwa gare shi. To tun lokacin da ya saya kusan shekara biyar da suka wuce ko shekara huɗu da suka wuce, ba mu samu daman karanta wannan littafi ba, sai na ga dacewar mu sanya wannan littafi ba don komai ba, sai don mu amfana, su ma ƴan uwanmu mata su amfana da ainihin alkhairi da ke cikin wannan littafi ne. Littafi ne wanda Imamun Nasa'i ya rubuta shi. Akan ce al-Imamun Nasa'i ko al-Imamun Nisa'i ko al-Imamun Nasa'i, kowanne ka faɗa ya yi kamar yadda malami suka faɗa. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Wannan littafi littafi ne mai ɗimbin alkhairi ƙwarai da gaske, kuma littafi ne wanda ya cancanci a sanya shi a karanta. Me yasa? Ba don komai ba, sai don tsananin buƙatuwa da muke da shi na mata ya zamto cewa sun san haƙƙoƙin da Allah ya ɗaura a kan mazajensu nasu. Maza su san waɗanne haƙƙoƙi ne Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura musu na matayensu su ma a kansu. Ginin kaga kowane ɓangare ya zama ya san haƙƙin da Allah ya ɗaura masa a kansa, da kuma yadda zai kiyaye ya sauke wannan nauyi da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato a ɗaura masa. Abu na biyu jama'a, duba da yanayin yadda zamani ke caccanzawa, mun samu kanmu a cikin wani irin zamani mai wuyan sha'ani. musamman zamanin da ya zama cewa galibi tarbiyya ana daukan ta ne daga ainihin wato kafafe na yada ainihin wato ko sada zumunta na zamani da kuma tashoshi na satellite. Galibi abinda muka gani ko muka ji ko muka ga ya faru shi muke dauka matsayin tarbiyya, wanda kuma wannan ya sabawa asalin tsarin rayuwar mutumin da ake cewa musulmi. Shi mutum musulmi ko namiji ko mace, daga ranar da ka shiga musulunci, to abinda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kaffa, ya ku waɗanda suka yi imani ku shiga cikin addinin musuluncin nan gaba ɗaya, ba kafa ɗaya na ciki kafa ɗaya na waje ba. Kada ka ce kaza da musuluncin shar'anta na ji na yi imani na yadda zan bi, amma fa ni gaskiya kaza ba zan iya ba, wannan ba ka zama cikakken musulmi ba. Allah ka shirya da mu. Abu na biyu, yana daga cikin abin da yake da muhimmanci a rayuwar musulmi jama'a, ya sani cewa babu wani abu da Allah yake son musulmi ya yi a rayuwarsa kai ko ma al'umman duniya baki ɗaya face sai da Allah ta'ala ya aiko da wani saƙo wanda shi ne zai zama jagora wa mutane wajen gudanar da wannan al'amarin. Wannan abin addini ne, wannan abin fagen mu'amala ne, wannan abin da ya shafi ɓangaren wani ilimi ne, ba wani irin nau'in ilimi wanda Allah ta'ala bai bai wa ɗan adam ba. Mafificin ilimi kuma shi ne ilimin wahayi wanda Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka duba da yadda iyaye suka matsa musamman a wannan zamani na yadda muke ta kwaɗayi mu baiwa 'ya'yanmu ilimi na ainihin wato ilimin boko, ilimi na zamani, amma ba mu damu da muga 'ya'yanmu sun samu ilimi na musulunci da isasshen tarbiyya ba, bokon nan ko ba a yi ba za a shiga aljanna, haka ne? Amma babu yadda za ka yi ba ka yi addini ba ka shiga aljanna, ko kuwa? To in mun san haka ne, kenan Allah maɗaukakin sarki bai haramta mana neman duniya ba, haka ne? Hatta a wajen aikin hajji Allah ta'ala ya ce laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, babu laifi a gare ku idan kun nemi falala daga wurin Ubangiji. Kuma ana aikin hajji ne, amma kana ɗan saye da sayarwanka, ka saya ko ka sayar ba haramta maka ba. Mun gane wannan, kidan kaga rayuwar duniya Allah bai haramta maka ji daɗin ta ba saboda wani ainihin wato wani tsari. Haka nan rayuwar lahira kuma ba a san duk wani abu na duniya shi kuma ya sha makance ka ko ya shiga tsakaninka da abin da Allah ta'ala yake so a matsayinka na musulmi. Mun gane wannan jama'a, don haka ya sa malamin musulunci babu wani fanni na rayuwa da ya rage wanda ba su rubuta littafai sun yi bayani a kai ba. Mun gane wannan, to don haka sai na kwaɗaitu cewa to tun daga wannan littafi to insha Allahu ta'ala za mu sanya shi kuma za mu karanta shi da izinin Allah. Fatanmu Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato sa mu fara a sa'a, ya amfanar da mu abin da za mu koya a cikin wannan littafi tsawon lokacin da za mu ainihin wato karanta shi. Abu na gaba shi ne wannan littafin yadda na tsara za mu fara karatunsa, farko dai za mu yi ta'arifin shi kanshi littafin, bayan nan sai takaitaccen tarihin mawallafin shi littafin, mun gane wannan, da kuma ita nuskhar da za ta zama mana mu'tamada, ma'ana littafin da zai zama shi ne za mu dinga amfani da shi wajen yin wannan karatu. Daga muna fata Allah subhanahu wa ta'ala mana jagora. Abu na farko shi ne bayani game da wannan littafin na Ishratun Nisa. Shi wannan littafin wani ɓangare ne daga cikin abin da Imamun Nisa'i ya rubuta a littafinsa mai suna As-Sunan Al-Kubra, sai ya ware wani ɓangare guda ɗaya
يرمو تامشي توا كتاب وعشرة النساء لتافن زي بياني قبل عشرة شيني زمن تكيوا أنقاني كما يدك يرمو تعشرة تقومكو تو أما سيأسا كسرا أكسا عين النم أشي عشرة نفت أنقاني وأنا يوا قال بي العشير أياتي أنا شو العشير شيني أبوكين زما أبوكين صناعة أبوكين كيكو ميو دبوبي سيأتي العشير نفت أنقاني هكا ناكا كرامي جي لسنة ميني العشير شيما من قالوا أنه تو العشرة أنا نفن زمن تكيوا أنقاني يكو يوا كلمة النساء كما إتا جمع الجموع معنى كلمة وتجينوني قمدمي جمعي نماتا معنى ما تقايدا ميسون أنت على ربشي امرأة هكني إذا ما تاني ليه سأشي اسميني النساء النساء كما الله ما دوكو تنسركي سبودا كرمشي ده يكيدشي سبودا دوبي ده يكيدشي غا أني هو توبا ينسى سيقدر آمنا ونرى يوادا ماتا دان سزمتو أبو كنن زمن تكيو مو ودان نزاس سامر منا دان سوا دا جن دائي دا كوكو انشرحن كلي أرأي ورمو كمر يدى الله سبحانه وتعالى يا أي هو تو كرن تامنا ونن يكون فلكدم ونن أسكن لتافن سا مي أي هو تو جرما مي سركي سبو دا ما جرما ممشد الدين المسلمين شييني يزم توشي وأتكن سورورين القرآن دا الله يسوكر ما تاسنا لسورة السكون دا قدا سنة تبي سورة النساء أما إنا سورة الرجال إيه جماعة إنا الرمومي ما نكوفي إنا نجد أهو أقول سورة الرجال القرآن باب سيدي مين سيدي سورة النساء سيدي سورة النساء تونن سورة النساء قال بنت تاغوني دومن تي بياني قمده كنشو كنشم ماتا دي إن ذا أزن ذا إذا من تكيوا تاردسو دي حقو إن نسكي دشي أمسلين شي نقادو دي حقو إن سنسكي دشي نزا من تكيوا حقو إن سنسداتي حقو إن سنأني هواتو إن أنسى مسا باني تكاني ميجي دا ماتايا يكا ماتا ما أي ماتا دكيجن أرمجن تزي ماتا تاواي زي أني هواتو قورة شي ماتا يا ذاتي وجنزا من تكيوا دشي تجوة أنن آيوي دا الله سبحانه وتعالى يسو كرا أسجن القرآن دو ياين دو بنيا قاتن تواماج تو ما أما يو أما يغري Western Orientalist مسمم تورا ونيما سنشنزا من ساري سنبركتا من ساري أما يغري يو ماتا سنزمتو سوني نن أني هوا تو كرمبارا ذاك قيد دا أكا ميدا سوكو ما بايا aka fitar da ayyama ta daga sitirar da musulunci ya sa mata zuwa zaman tsarara shi harwa tara ina karanta wani post a Twitter wanda ke cewa to in dai kina jin cewa hijabin da Allah ya baki bai miki ba kina fita tsarara ko to ai mun ga akuya in kin ga dama ki zama akuya kawai akuya na sai riga ne ba ta sai riga ki tafi tsarara kawai ba in kin ga dama saboda haka al'amura ne jama'a ga sunan iri daban-daban ma'ana turawan yamma suna nuna wa matan mu kamar cewa wayewa a yau shine bijirewa wahayin da Allah ta'ala ya saukar wa annabi Muhammad kuma addinin musulunci yana tauye wa mace haƙƙin ta ne yana hana ta yana mai da ita baiwa yana mai da ita kaza da kaza wanda kuma a duk addinai babu wani addinin da ya baiwa mace ƴanci kamar musulunci babu wani addini da yawo mace gata kan musulunci babu wani tsari a duniyar nan wanda ke girmama mace ya bata irin darajar da Allah ta'ala ya bata kamar musulunci. Mun gane wannan jama'a, don haka duba da wannan sai muka ga cewa to mu sanya wannan littafi mai suna zamantakewa da mai da suwa mata. Wannan littafin kawai abin zai karantar kenan, saboda kaga wannan kamar wata mausu'a ce, wata matattara ce wacce za ka samu garabasa a cikinta. Shi ne za ka koyi yadda ake zamantakewa da mata da irin yadda ya kamata a yi musu mu'amala. Kai ba wannan ba, kun ga sakin mata saki ko? To al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah da ya tashi kitabu talaq sai fara kawo hadisin da yake tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin saki. Ka gano daga ina ya taso? Ban ji ba. Daga gidan annabta ya taso. Kuma da Allah zai yi magana game da saki, me yake? Ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, idza talaqtumun nisaa, idan za ku saki mataye, fa talliquhunna li'iddatihinna, ku sake su a cikin iddarsu, a cikin tsarkin da ba ku kwanta tare da su ba. Wa ahsul idda, kuma ku kididdige yawan wannan iddar tasu. Wattaqullaha rabbakum, ku ji tsoron Allah Ubangijinku. La tukhrijuhunna min buyutihinna, kada ku fitar da su daga ɗakunansu. Ba ɗakunanku ba, ko kuka kama haya ko kuka gina gidan ma, amma Allah ya ce ɗakinsu ne, gidansu ne. La tukhrijuhunna min buyutihinna, kada ku fitar da su daga ɗakunansu. Wala yakhrujuna, su ma kada su fita. Illa an ya'tina bifahishatin mubayyina, sai dai in sun zo da wata alfasha bayyananniya. Allah ta'ala ya ce wa tilka hududullah, kun ga waɗancan bayanan dokokin Allah ne. Wa man yata'adda hududallah, duk wanda ya ƙetare dokokin Allah, yewa dokokin Allah a yaga, faqad zalama nafsa, wannan ya tunci kansa. La tadri, baka sani ba. La'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra, ila a bayan wannan sakin da kai Allah ta'ala ya auka ya addara aukon wani abu, wani al'amari a bayan wannan. Kaga ba irin yadda muke a wannan zamanin ba, ba wahayin Allah muke bi ba. Kawai da miji ya ce mace na sake ki saki ɗaya, sai ta tsandara ihu, ta kwashi kaya, ta fara haɗa akwati, ta kama hanya ta je gidansu. In jaje kuma ubanta ya riƙe ta, kwama calaki ne. Ke da Allah ya ce kada ki fita. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna, shi ma wani da zaran ya saki sai ce shi giya matsiya ce kwashe kayanki ba min gida nan, ya washe ta. Ya banza mai ƙugun hali, ku yi haƙuri da za ku dinga jin lafuzan. Ina ma takaitawa a yadda wasu suke wa mata, shigiya mai farar ƙafa, mai kaza 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 a sarar riya, wani ma ya ce mata jaka, zagi iri daban-daban. Wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wai la yafruk mu'minun mu'minatan, kada wani musulmi ko ya washi wata mata mace, kada ya tsane ta, kada ya cutar da ita, kada ya mata zagi na cin mutunci. In kariha minha khuluqan, idan ya kyamaci wata ɗabi'a tata, radiya minha akhar, zai ji ya yarda da wani. Duk yadda wata mace ba ta maka biyayya, wani zai ji yana jin daɗin kwanciya da ita, nan kuma nogo area ne. Wani zai ji a'a babu wannan, amma kuma mace ce mai iya tarbiyyar yaya, ga ta da ibada, ga ta da kaza. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki Hafsa ƴar Umar ibn Khattab, Allah ya ƙara mata yadda. Ce tambaye ta sai na Umar shi gwanta ce manzon Allah ya sake ki, ko ta ce eh. Tana kuka lokaci, take bai wani wanda ya je tambaye ta labari, me ya faru? Ana nan kawai ba manzon Allah ya sake ta ba, tana kuma ɗakin ta kawai. Sai Allah ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi daga malaika Jibril, sai ga manzon Allah ya dawo ya ce na dawo da ke. manzo Allah yace dazu malaika jibril yazo ya same ni yace da ni raji'aha ka dawo da ita fa innaha sawamatun qawama mata ce mai yawan azumi mata ce ko mai yawan tsayuwar dare kaga ba ambaci dalilin da ya kai ma aka sakin ba sai aka ambaci mene ibada da kulawa da yawan azumi da yawan tsayuwar dare ashe ana iya zamantakewa da mace a rike ta kawai saboda tana da yawan ibada koda tana da wasu munanan halaye to yanzu dan Allah wannan bai kamata a karanta da musulmi wannan ba na'am ya kamata a san wannan da kai saki sai ka ce kwashi kayan ki ban min gidana gidanki ne kaza kaza la Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna ke ma kada ana yin saki ki kama hanya ki tafi gidanku wala yakhrujna kada su fita su ma din wata waye da ka suke ta shikenan kawai ta samu lasisi ai yanzu ba kashin ka take ba saboda haka sai ta yi wankanta ta kama hanya ta fita ta tayawanta bari ki ji a lokacin da miji ya saki matarsa har ta yi jini uku ta gama iddarta to tana nan a matsayin matar shi dole ya bata ci dole ya bata sha dole ya mata tufafi dole ya bata wurin kwana dole ya kula da ita tsawon lokacin da za ta yi wannan kuma ba ta da daman ta yi wani abu sai da izininsa don Allah haka muke a al'ummar mu yanzu tsakanin mu da Allah haka muke aka ce kada ki fita me yasa aka ce kada ta fita ita ma saboda fitan nata zai haifar da mene zai haifar da matsala idan ta fita ta kama hanyarta ta je wani wuri ko ta aikata wani abin da ba a so a shari'a kaga wannan ya zama matsala babba to wata ma ana sakinta da ƴan mintoci kaɗan ko da wasu awoyi ko da sai ga ta fara kula wasu samari an wata ce ni an sake ni ai ina jiran kawai in gama iddana ne kawai shikenan in nemi namiji in yi aure wai tana yin wannan dan ta musgunawa mijin ki sani wannan abin da kike sunan shi fasikanci wannan fasikanci ne ka'ida an saki mace dole ta zauna a gidan mijinta ba maganar fita kuma in kuma za ka fita sai ta nemi izinin mijinta har yanzu tana nan a matsayin wa a matsayin matarsa sai ya ga da ya ce na dawo da ke to kuma ta dawo wai matan zamanin nan saboda tsabar jahilci to jahilci ne son zuciya ne Allahu alam daga iyayen har iyayen wai idan miji ya saki mata ya ce na mai da ita sai uban yariyar ce mu ba a mana haka ai tun da gaske ta kawo shi kenan aure ya ƙare aure ya ƙare ta ina bayan ya dawo da matarsa ai ku iyaye kun dai haife ta amma daga lokacin da ta yi aure dukkanin wani al'amari ya kuma hannuwa mijinta duk duniya ba wanda ya isa idan miji ya ce ya mai da matar shi a ce bai isa ya mai da ita ba sai dai idan an duba wani alternative wani zaɓi daban da shari'a ta bayar sannan ne za a iya cewa ainihin wato za a yi wa wannan auren ta wata hanyar daban amma ba da ta wannan hanyar ba jama'a mun gane wannan saboda haka in dai ba wai miji an samu saɓani tsakanin shi da mata yana mata wasu abubuwa na rashin kyautawa ba da iya nasi ya cewa sai an zo an zauna an yi takarda ko an yi wata ka'ida ko an yi sharaɗi akan wannan cutar wanda yake mata ba to ba ka da damar miji ya ce ya mai da matarsa ka ce a'a ko uwan ka ce ni wallahi ba za ki koma ba ko kuma ita matar ma da kanta wai saboda ta musguna mishi ai na sai ina suna bai sai na ba wata shi bayan an yi saki ya ce ya dawo ita ce wallahi ban dawo ba yawwa kuma ka ce ka dawo da din ai ni jira kawai ke lokaci ya ƙari in yi wani sabon aure na to wallahi idan kika yi aure kin yi auren zina kin yi aure akan aure aure akan aure ko menene zina ne kuma da yawa daga cikin iyaye yau aure kan aure ake yi kuma har duniya ta har abada wannan auren haramun ne sunan ƴaƴan da aka haifa kuma ƴaƴan shubha, ba za a ce musu ƴaƴan zina ba, ƴaƴan shubha sunansu. Nawa aka yi? Ko kuma wani suke matan shi saki ya fi goma, na sake ki na dawo da ke, na sake ki na dawo da ke, duk waɗannan abubuwan. Ga saki ma ta hanyar kinaya, akwai saki ta hanyar kinaya, akwai wanda in ya ce mace je ki tafi gidanku, me yake nufi? Ya sake ta, kaga kinaya ce. Amma kai tsaye ko iyaye ko ce to in ka ce tafi gida me kake nufi, ai tunda ka turo ta ai baka zo ba, ya nuna cewa ka sake ta kenan. A'a, nan kuma sai an tambaye shi, tunda kalma ce wacce tana iya daukar mene, ma'anoni guda biyu. A'a, je ki gida ki huta, ni ma na dan huta dan sarara, hankalin kowa ya kwanta, sannan sai mu ƙara dawowa ai sulhu, a dawo a zauna. A'a, je ki gida da nufin saki, sai an tambaye shi me kake nufi da ka turo mana ita gida, ce na turo ta yi da dan ja mata kunni kuma ta dan ƙara samun tarbiya da kulawa saboda sa yawan sabani da muke samu, ce to shikenan. A'a, me kake nufi da je ki gida? Na sake ki ne, kaga wannan ya kamata a san shi a musulunci, ko kuwa ko bai kamata ba? Ya kamata mu sani. Ma'ana, mas'alolin aure da zamantakewa da mata jama'a al'amari ne mai girman gaske, wanda muke da matsananciyar bukata zuwa ga sanin waɗannan al'amura. Da haka tsakani ga Allah, wannan dalilin ko wannan abin shi ya ja hankalina, na ce mu sa wannan littafin mu karanta. Akwai wanda a wurin zamantakewar shi da matar shi, za ka ga yana liwaƙi da matar shi, yana zakewa matarsa ta dubura. Ana samu, in an yi magana ce to ai an ce nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum anna shi'tum, an ce ta ko ina kuka so, ta gaba ne ko ta baya ne? Mun gane wannan, ana samu da yawa. Akwai wacce ma ni na yi shari'a kanta, mijinta ne kuma yake liwaɗi da ita, in ta mishi magana sai ce zai ba ta kyauta, ko zai mata wani abu makamancin wannan, makamancin wannan. Wasu kuma suna yin liwa'i da matayensu ne saboda sun je sun karɓo wani tsafi a wurin wani boka ko a wurin wani ɗan duba, an ba shi wannan tsafin don sana'ar ta ci gaba da wanzuwa ko arzikinsa ya ci gaba da wanzuwa. Saboda haka bayan duk lokaci, bayan lokaci ya ɗage liwa'i, liwa'in kuma da matarsa ake so ya yi. Wani kuma za ka tarar da ƙananan yara ake sa shi yake liwa'in. Wani kuma ko da yana da mata, shi tsafin da aka ba shi dole sai ya ɗarka ɗan yin zinace-zinace haka. Ana samu ko ba a samu? Al'amarin jama'a da yawa, Allah ta'ala ya kiyashe mu. Da haka jama'a, la'alla wannan dalilai ko in ce kaɗan daga cikin waɗannan dalilai da na ambata mana, ƙila ai ya kamata a sa wannan littafin a karanta ko? Ko kuwa? Ya kamata. Hatta su kansu mata, wajen irin abubuwa da suke yi wa mazaje na rashin adalci da rashin zama da rashin ba su asalin haƙoƙin da Allah ya ɗaura a kansu, shi ma yana da kyau a karantar da su, a nusar da su. La'alla wata tana yi ne saboda bata san cewa wannan abin haƙƙi bane Allah ya ɗaura a kanta, haka ne ko ba ka gani? Wata kuma ƙila la'alla tana yi ne saboda ta san haƙoƙin, amma ita kawai mai saɓa wa Allah ne. To za ki ji kuma wani in sakamako Allah ya zai miki sanadiyar saɓawa miji, ko kuma shi wani mijin shi ko matsolo ne, shi kuma marowaci ne, ƙuntata wa iyalinsa yake, bayan kuma Allah ya ba shi abin da zai iya ba su su ci su sha su yi walwala, za ka zo ka ji wace irin mu'amala za a yi maka, kuma yaya Allah zai yi da kai a matsayinka na mai gida kana ƙuntata wa iyalanka alhali Allah ya baka yadda za ka yi. Jama'a mun gane wannan ko? Wa alaikum salam.
Na'am. Allah ya zo mana ta zo da mu ci ta kuma ta ce sai ku. Ya ce haba ku kuma ba ku ba ki aure idan ku ka ta aure. Lalle ta ma shi ya ta sai ta ya dawo. Ya ce ta ce zai zo sai ga ba ta ta bi dire ta ba. Aba ku ana. Da aka ta je kai ta karasa ki da. To wancan sai da ku wannan suke zafa ni.
ya sike ta ne asali
ya ce mutum kuma gida ta kwana ba ke auren ta
shikenan ya sa sharadi in sharadin ya cika ba ta koma ba saki ya tabbata
sai ta sai ka ta da rafa ka saki da sai bayan ya wuce mun ko da kwana ba sai kuma ka saki da kwana
ba a to yanzu abin da ya rubuto na sike ne gaba shi da amfani da shi
na baya
a ai ya riga ya rubuta yanzu wancan na farko ba ina zuwa abin da ake nufi sun samu sabani ta tafi wani wuri yace mata in ba ta koma ba yau a bakin aurenta ta koma ba ta koma ba to ga saki ya tabbata so a wannan sakin da ya rubuta ya kawo ai tabbatar da cewa tunda ba ta koma ba yin saki ya tabbata saki daya ne ai ka'idar saki a musulunci dole in ka saki mace sai ka dawo da ita sannan ka kare wani sakin sannan ka kara dawo da ita sannan ka kare wani sakin sannan aure ke karewa amma a lokaci guda ce na sake ki saki daya na sake ki saki biyu na sake ki saki uku bai ba sunan wannan sakin da kai sakin bid'a ya kamata a kama ka a kai ka gaban sarki a ji maka bulala liman ya ja maka bayani na malamai a kwantar da kai a maka tsabga kamar bulala 30 haka na tahabiri wanda zai zaka kiyaye a nan gaba to amma takaddan da ya kawo saki da wani a cikin ta
ya kawo ɗaya daga baya
saki dai ne ai malan ka'idar saki ɗaya ne part time at-talaqu marratani saki sau biyu ne a musulunci fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan imma dai ka dawo da ita kenan bayan ka saki daya ka dawo da ita zaka irke ta da kyautatawa aw tasrihun bi ihsan ko kuma bayan ka saki dayan ma sai ka kima yadda ita har lokacin idan ta ya kare to kaga anan tana dama ta yake wani auren ko kuma sai an daura mata sabon aure da kai kuma ka biya sadaki shine aw tasrihun bi ihsan har sai wannan lokacin ya kare ka dawo da ita ka kara sakin ta ka kara dawowa da ita sannan ake zuwa na final ta ce aure ya rabu amma ka'idar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bari da kuma wanda ya rayu a kai har ya koma ga Allah ita ce saki uku saki ɗaya ne saki uku a kalma ɗaya a wuri ɗaya yana matsayin saki ɗaya ne kamar yadda ya faru da wani sahabi wanda ake cewa Abu Rukana ina fata an gane yace ya Rasulullah saki uku fa ne mata manzo Allah ce na sani mai yadda matarka saki ɗaya ne zamanin sayyidina Umar da aka mai da shi aka ce saki uku a kalma ɗaya saki uku ne yayi wannan ne dama shi ma ba yana musu abinda manzo Allah ya rayu akai bane amma yadda mutane suka mai da abin sakin kaman wasa sai ci to daga yau duk wanda ya saki matan saki uku ta saku ba kuma komai har sai ta yi wani auren saboda yadda mutane suka dauki ka harkar saki ya zama sakwa-sakwa mun gane wannan jama'a sannan ka sani idan ka saki matarka tana al'ada wannan sakin bai yi ba wannan shi ake cewa at-talaqul bid'i koda kai sakin ka rubuta takaddan sakin bai saku ba sai ka mayar da ita gida ta gama wannan jinin nata kafin ka shafe ta kwanta da ita in kana bukatar ka sake ta amma koda ka yi ilakin kalmar na sake ki a lokacin take al'ada wannan sakin bai yi ba ba ma shi a musulunci gaba ɗayan shi yawanci mutane ba san wannan ba ko mutum ya saki matar shi bayan ya kwanta da ita a cikin wannan lokaci kuma sai ya saki ta shi ma su malamin sun ganci sakin bai yi ba domin Allah ya ce fa talliquhunna li'iddatihinna iddar da Allah ya ce a saki mata shine iddan da suka yi tsarki bayan suna cikin tsarki tsarkin da kuma baka shafe su bayan sun yi al'ada sai kai saki shine sakin da ya tabbata galibi dai an san wannan karatu na'am an san shi to sai an je wajen malami ne suke bayani. To kuma in za a yi karatun galibin mutane ba shi ne a gabansu ba, haka rayuwa ce a gabansu, sai an ɓata ta kuna za a zo algatu malam wallahi tallahi kaji 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 ga abin da ya faru ga abin da ya faru ya za a gyara. Duk waɗannan bayanan da izinin Allah za su zo a cikin babubbuka da wannan malami al-Imam an-Nasa'i ya ainihin wato a bayyana mana a cikin wannan ainihin wato a littafi din insha Allah ta'ala. Bayan wannan hatta abin da ya shafi bangaren kishi za ka zo ka ji an yi a gidan Annabi ko ba a yi ba, kuma idan an yi wani irin kishi aka yi shi ma wani abu ne mai muhimmanci wanda ya kamata mu san shi. Jama'a mun gane wannan ko da dai sauransu. Wannan shi ne jama'a a taƙaice ainihin wato a jawabinmu na farko kenan. Abu na biyu shi ne ta'arifi game da shi mawallafin wannan littafi. An gane ko? Sunan littafi da ya mun ji ko? Kitabu Ishratun Nisa, littafin da zai bayani game da me zamantakewa da suwa da su mata, ba kasuwanci ba, zamantakewa da wa mata, mata bayin Allah. Kamar da ake cewa an-nisa, kamar yadda manzo Allah ke cewa an-nisa'u shaqa'iqur rijal, su mata abokan rayuwar maza ne. Namijin ba shi da mace ba shi da cika tare da shi ko? Ma akramahunna illa karim, babu wanda ke girmama mata ya kyautata musu sai mutumin kirki. Wa ma ahanahunna illa la'im, babu wanda ke wulakantar da mace ci mutuncinta sai mugun mutum, inji Annabi. Wulaka in kana wulakanta matarka ka ji da manzo Allah ya fassara ka, in ana neman mugaye to ka san ka a cikin lissafi kai mugu ne. Allah ka tsare mu. Wannan nuskha jama'a da zamu karatu a cikin ta nuskha ce wacce malaminmu Malam Khidir Ibrahim a Kaura Zaria yayi mata ainihin wata haƙiƙi wannan nuskha din. Ina fata an gane. Wacce ita ce wannan a hannuna kamar yadda muke ainihin wato ganinta. Wanda aka sa haqqaqahu wa kharraja ahadithahu Khidir Ibrahim. Allah ya madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Sannan ba za mu gushe ba muna ambato wasu daga cikin fa'idoji wanda ɗaya daga cikin manyan malamai ya yi shi ne Malam Ali Naif, ɗaya daga cikin malamai ya ma wani littafi ta haƙiƙi shi ma, wanda idan hali ya kai za mu iya ɗaukan daga cikin abubuwan da ya kawo mana a wannan littafi insha Allah ta'ala. Allah ya madaukakin sarki ya sa mu dace. Na'am, idan an duba shafi na shida a wannan littafi za a ga wannan malami ya kawo ta'arifi ko tarjamar wannan malami a takaice. Tarjamatu mukhtasaratun lil-imam an-Nasa'i, tarjama takaitacciya game da al-Imam an-Nasa'i. Nasabuhu, menene nasabarsa? هو الإمام المحدث الحافظ, شيني ببن مالم حديثي الحافظ كما ما حدثن حديثا من زون الله صلى الله عليه وسلم. الكنيس شيني أبو عبد الرحمن, سننسى أحمد ابن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر ابن دينار الخراساني النسائي. عن قالي سنن سكين أحمد ابن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر ابن دينار الخراساني. أبت الخراساني خراسان وانا قريني وانا قسان أني هو إيران أينزو خراسان تنا قسان إيران كوي من يمال من حديثي وانا سنتاسو أولنا yanzu ne al'amari ya zo ya juye ƙasa ta koma ta mabiya addinin Shi'a. Mun gane wannan? To mutumin Khurasan ne. a Khurasan din kaman kace babban gari ne to kuma akwai wani kauye gefen Khurasan din an gani kaman yanzu a sami naka yi babban gari aran ko a ce akwai ina akwai Koftara akwai ina Kurosha nan akwai su dababe akwai su Rahama akwai su Lire a gari wanda ko duka dai eh garuwa ne ɗan ƙanana suke ɗan outskirts suke ɗan gefe-gefe wai misali kagalira akwai kishi wai shi waya sa a ce abin nan an gane wannan to asalin garin su mala ce nisbatun ila baladihi nasa nisba ce zuwa garin sunan garinsu nasa sunan garin kenan an gane Khurasan yanzu tana nan a kusa da boda da ƙasan Pakistan wannan yankin ina fata an gane Allah ta'ala ya samu dace ko kuma ina ne Afghanistan ne ko ina ne ba zan iya tunawa ba dai mun gane wannan ai yawwa ana yi wa wannan nun din fataha yake wahiya bi fathin nun ana yi wa wannan nun din fataha a ce nasa kin sai a ce mishi wene annasa'i an nasa'i mutumin garin nasa wasu malamai suna cewa a kasara za a yi ana cewa nisa so da ce al-imamun nisa'i in an ce al-imamun nisa'i ba kuskure ba ne shi ma yayi ko ka ce al-imamun nasa'i ba tare da an sanya wannan madda din ba al-imamun nasa'i duk malamai yana faɗin wannan ina fata mun gane so kowanne malami ya faɗa ainihin wato bai kuskure ba an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace wannan malami yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda aka yi a tarihi masu kutubu sitta ko a ce Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah ko sai mene Ad-Darimi ko Ibn Majah sune guda shida sai a samu sunan wanda kuma sai ƙari akan wani irin su sunan Ad-Darimi da sauransu mun gane wannan ko yawwa to an haife shi rahimahullahu ta'ala a garin Nasa a shekara ta 215 shekara ta nawa 215 aka haife shi an gane ko 15200 hijriya an gane ko wannan malami babban malami ne yayi tafiye-tafiye da yawa zuwa wasu ƙasashe domin neman ilimi an gane ko imamun nasa'i ya fara yawon neman ilimi a shekara ta 230 kenan kaga tun yana ɗan shekara 15 ya fara neman ilimi an gane tun da kuma ya bar garinsu inda aka haife shi bai ƙara koma wannan garin ba har ya mutu yana can ya neman ilimi in ya ji wannan garin ya zauna ya neman ilimi ya karantar sai ya ƙara tashi ya ƙara komawa wata ƙasar ya ƙara karantarwa haka har rayuwar shi ta ƙare rahimahullahu ta'ala an gane ko yawwa farko dai ya tafi garin Khurasan an gane garin ina Khurasan ya tafi wannan gari inda ya je ainihin wato a koyi ilimi daga cikin garuruwan da ke ƙarƙashin Khurasan akwai ne Sabur garin su Imam Muslim an gane ya yi karatu a Nisabur ya haɗu da wani Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanzali wanda ake cewa ibn Rahwiya an gane ibn Rahwiya Ishaq ibn Rahwiya ɗaya daga cikin malaman al-Imam al-Bukhari an gane wannan ko aboki ne ga Imam Ahmad ibn Hanbal shi Ishaq ibn Rahwiya Allah ta'ala ya ji kansu baki ɗaya sannan akwai garin Marwa an gane nan ma yayi karatu a can daga cikin waɗanda ya karatu a wurinsu akwai Ali ibn Khashram da Ali ibn Hujrin Allah ta'ala ya ji kansu akwai garin Balakh akan ce wanda ya fito daga wannan yake Al-Balakhi gari ne wanda yake da manyan malamai da gaske yayi ya haɗu da Qutaiba ibn Sa'id kuma ya lizinci wannan malami an gane wannan ai tsawon shekara daya har da watanni a wurin sa yana karatu an gane wannan ko wasu malamai suka ce a yayi shekara daya ma har da wata shida sannan yayi karatu kuma a Baghdad Baghdad na kasan Iraki birnin Baghdadza ko yayi karatu a wannan wuri anan ya hadu da malami mai suna Al-Abbas Ad-Duri rahimahullahu ta'ala sannan sai garuruwan Iraq ya je garin Basra inda ya karatu a wurin malam Abbas ibn Abdul Azim Al-Ambari da Muhammad ibn al-Muthanna manya-manya malamai ne na hadisi da Muhammad ibn Bashar wanda ake cin shi Bundar da sauran malamai sannan kasar Sham kaman kace Syria Jordan Palestine Lebanon duk waɗannan yankuna a ce mishi mene Sham a wancan lokaci yayi karatu a Damascus Sham Damascus kenan a yau yayi karatu a wurin Hisham ibn Ammar da Abdurrahman ibn Ibrahim an-Naqib an gani da sauran manyan malamai sannan a garin Halab wanda ake ce mishi Aleppo a ƙasan Syria garin da aka dinga musu lugudan wuta aka kashe ƙananan yara aka kashe manya gari ne wanda ke dimbin tarihi jama'a dake da manyan malamai akwai manya-manyan libraries wanda sun kai kusan shekara 1000 inda ake tattara littafin musulunci waɗannan ƴan Shi'a shine Bashar al-Assad wanda ɗan Shi'a Baqiniya ne da waɗancan arna na ƙasar Rasha da ƙawayensu suka dinga wannan garin ruwan wuta suka ma garin kacakaca libraries din da suke dauke da wannan littafin musulunci duk suka gama tarwatsa su saboda aiwa musulunci illa saboda gari ne ahlus sunna a can yankin Allah ta'ala ya kiyaye yayi karatu a wurin Abul Fadl ibn Abbas ibn Ibrahim da sauran malamai sannan har ila a garin Qantus yayi karatu a wurin malamai inda ya shiga Baitul Maqdis ya ji daga Muhammad ibn Abdullah Al-Khalanji shi ma ya karatu a wurinsa sannan yayi karatu a garin Makka Makkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin hajji a kafin shekara ta 248 kuma a nan garin Makka yayi karatu a wurin Muhammad ibn Ja'far ibn Abi al-Azhar al-Makki da wasu malamai sannan a Masar yaje kasar Misra nan Egypt inda nan ma yaje karatu a wurin da yawa daga cikin manyan malamai da gaske akwai Yunus ibn Abdul A'la babban malik ahadu kibari talamidati malik ɗaya daga cikin ɗaliban imamu malik ibn Anas yayi karatu a wurinsa sannan ya karatu a wurin Ahmad ibn Abdurrahman ibn Wahab akhi Abdullah ibn Wahab al-imam ɗan uwan Abdullah ibn Wahab babban malami da Isa ibn Hammad da al-Harith ibn Miskin da sauran manyan malamai kaga Imam an-Nasa'i babban malami ne Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi daga cikin manya-manyan malamansa akwai su Qutayba ibn Sa'id wanda ya rasu shekara na 240 akwai su Ishaq ibn Rahwiya al-Hanzali wanda ya rasu shekara na hijira na shekara 238 akwai Hisham ibn Ammar da Isa ibn Hammad da Hussein ibn Mansur as-Sulami da Amr ibn Zurara da Muhammad ibn Nadr al-Mirwazi ko al-Marwazi wanda ya rasu shekara hijira shekara 239 haka ne akwai Suwayl ibn Nasr al-Marwazi shima wanda ya rasu hijira shekara 240 wannan dukkan su manyan malamai ne wannan malami al-Imam an-Nasa'i Ahmad ibn Shu'aib babban malami ne wanda ainihin wato manya-manyan malamai sun yi magana a kansa babban malami ne na al-jarh wa ta'dil ma'ana wajen suka da kuma adalantar da ma'abuta riwayar hadisi shi Imam an-Nasa'i babban malami ne a wannan bangare wanda an rawaito daga Abu al-Hasan ad-Darqutni yana cewa Abu Abdurrahman maqdamun ala kulli man yuzkar bi hadha al-ilm min ahli asrihi wannan malami ana gabatar da shi akan kowane malami a zamanin sa na ilimin al-jarh wa ta'dil babban malami ne Allah ta'ala ya gafarta masa baki daya an gane wannan ko yawwa dan haka jama'a kun ji akwai manya manya malamai kuma wasu malaman suka ce ma shi yafi Bukhari da Muslim ma tsantsini da tsanani wajen ainihin wato taka tsantsan wajen karban hadisi shar'i karba hadisi a wurin sa yana da tsananin gaske kware da gaske Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi an gane wannan ko yawa Allah ta'ala ya sa mu dace bayan wannan akwai malaman sana al-jarh wa ta'dil irin su Muhammad ibn Yahya az-Zuhali wanda shi ma malamin al-Imam al-Bukhari ne ko malamin Muslim ne shi wannan malami akwai Isaq ibn Rahawiya da Abu Hatim ar-Razi da Abu Zur'a ar-Razi da al-Imam Ali ibn Umar al-Fallas da Abu Dawud as-Sijistani dukkan waɗannan malaman wane ne al-Imam an-Nasa'i rahimahullah sannan malami ne jama'a wanda yake baya yin riwaya a wurin malamai waɗanda suke masu rauni kamar yadda muka faɗa yana tsanani wajen an san hadisi musamman da taka tsantsan wajen yin riwaya a wajen waɗanda ainihin wato basu da ainihin wato tabbaci wajen zama mutanen kirki musamman a wurin ainihin wato ilimin hadisi Allah ta'ala ya sa mu dace sannan akwai malamai da yawa suke riwaya shi ba daga gare shi an gane kaman dalibansa akwai irin su Ibn Sunni akwai su Abu Ja'far Ibn Nahas wanda ke littafin An-Nasikh wal Mansukh akwai su Abu Ja'far Tahawi an gane sannan akwai su Ibn al-A'rabi sahib al-Mu'jam da wasu daga cikin malamai akwai Abu Ali An-Nisaburi wanda yake ɗaya ne daga cikin manyan malamai mahaddata na garin Nisabur daga cikin ɗalibansa akwai al-Imam at-Tabarani sahib al-Ma'ajim ath-Thalatha wanda ke da Mu'jam as-Saghir Mu'jam al-Awsat da Mu'jam al-Kabir shi ma ɗalibin Imam an-Nasa'i ne akwai irin su Ibn Adi wanda ke littafin al-Kamil fi ad-Du'afa akwai su al-Uqayli wanda ke littafin ad-Du'afa al-Kabir akwai su ad-Dawlabi wanda yake sahibul kunna wal asma militafin al kunna wal asma da abu awana wanda shine militafin muslim al mustakhraj ala sahihi muslim wadannan gaba ɗayan su daliban al imam an-nasa'i ne kaga babban malami ne wanda su kansu wadannan jigajigai ne a ilimin hadisi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya al imam an-nasa'i ya rasu ainihin wato a wata riwayan ana cewa ya rasu a garin Makka kuma a can aka binne shi cewa lokacin da ya taso daga Dimashq sai rashin lafiya ya same shi sai ya ce ku ɗauke ni ku kai ni garin Makka an gane wannan ko sai aka ɗauke shi ya rasu a can kuma an ce inda aka binne shi yana wani yanki ne inda ke tsakanin Safa da Marwa ma'ana wani wata nahiya tsakanin Safa da Marwa haka wasu malaman suka faɗa a shekara ta 303 an gane amma Imamu Dhahabi ya nakalto daga Sa'id ibn Yunus cewa ya fito daga garin Misra a cikin watan Dhulqa'ida shekara ta 302 ya kuma rasu ne a garin Falastini an gani a ainihin wato ranar litini ya rasu an gane wannan ko a watan safar na shekara ta 303 ina fata an gane wannan a Imamu Dhahabi yake cewa wannan shi ne mafi rinjayen abin da aka nakalto daga shi Ibn Yunus an gane wannan ko kuma shi ne wanda ya fi kowa sanin ainihin wato al-Imam an-Nasa'i fal-ilmu inda Allah an gane wannan ko Allah ta'ala ya ji kansa Allah ta'ala ya gafarta masa wannan kenan jama'a don haka wannan shi ne karamin ta'arifi ko kaɗan daga cikin tarihin wannan babban malami al-Imam an-Nasa'i alayhi rahmatullah kuma anan za mu dakata insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu zo mu fara karatu a cikin kitabu Ishatun Nisa ko kuma akalla mu karanta hadisi guda daya mun karanta hadisi guda daya sai ya zama mun yi opening kenan yau ko alkufi eh koda mun fasara ba dai zaman dai karanta hadisi koda guda daya malai yace kitabu 'ashratin nisa littafin da zai bayani game da zamantakewa da mata lil imam an-nasa'i rahimahullah littafin al-imam an-nasa'i abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib rahimahullah babi na farko yace hubbun nisa son mata eh son mata wani dabi'ar dan adam ko zuyina lin nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fidda wal khayl musawwamah wal an'am wal harf dhalika mata'u al hayat ad dunya mun gane wannan ko son mata aka son mata jama'a ba to a ci wani ai wani ai mayan mata ne ba komai son mata dabi'a ce dan adam Allah ya ce mun kawata wa dan adam son sha'awance sha'awance na me na mata wal banina da yaya maza wal qanatir al muqantara da kuma dukiya abattarawa min al dhahab wal fidda ne daga zinare da azurfa wal khayl musawwama da kuma ainihin wato dawakai kiwatattu wal an'am da kuma san tumaki da awaki wal harf da kuma san kayan noma Allah ce zalika mata'ul hayati ad-dunya wadannan jin dadi ne murewa ne rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab amma Allah shi yake da kyakkyawan makoma a wurin sa saboda ka san mata ba matsala bane wani yare na kace ka san mata to in kace ka san mata sai me wanda yare na kani babu wanda baya san mata an gane wannan ko saboda ko wanda basu yi ba Allah ta'ala ya ba su yadda za su yi wanda kuma suka dade suka hau jallayi Allah ya ba su ikon yin kari eh hadithi na farko malai yace qala akhbarana al-husayn ibn isa al-qawmasi qala haddathana affan ibn muslim qala haddathana salam abu al-mundhir an thabit an anas qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama hubbiba ilayya min ad-dunya النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة جماعة كنت وانا حديثي كي نفركو وانا منذ ساتين يزوى إن شاء الله تعالى سيفسر راشي وفاكا سواني لتافي لإذن الله أبنى مكرن تاديدي الله ساني تاري أسكي لادا وانا مكي قسكوري الله تعالى يغافر تابنا بقاتلنا أخيري الله تعالى كبيامنا الله كبام إيوكم فهمت وانا لتافي ديدي ka ba mu ikon fahimtar abin da ke ciki da sakonnin ka ba mu ikon yin aiki da shi ka sa ya zama wasila ce hanya ce ta samun gyara na zamantakewa tsakanin mata da maza da kuma sanya a samu duriya tayyiba saliha subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh